Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki, muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Shugabannin kasashe fiye da 50 da suka haɗu a nan birnin Washington DC domin yin taro akan matakan tsaron makaman nuclear da ta'addanci sun cimma daidaituwa akan matakan da za su ɗauka tare domin rage barazanar da ke fuskantar duniya. To amma shugaba Barack Obama na Amurka ya ce yanzu ne ya kamata a fara aiki gadan-gadan a ɗora akan nasarorin da aka samu wajen taron ƙolin. Jiya Asabar shugaba Obama ya faɗa wa Amerika cewa an samu ci gaba sosai a yunkurin duniya na ganin cewa makaman nuclear ba su faɗa hannun 'yan ta'adda ba. Ya ce babu wata ƙungiyar 'yan ta'adda da ta samu nasarar mallakar makaman nuclear. To amma ya ƙara da cewa ko tantama babu, ƙungiyoyi irin su ƙungiyar Al-Qaida da ISIS da wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda sun yi ƙoƙarin mallakar muggan makamai. Jiya Asabar aka rantsar da shugaba Muhammadu Yusuf na Jamhuriyar Nijar a kan wani wa'adin mulkin shekaru 5 bayan zaben fidda gwanin da aka yi ta tacar baki a kai da masu hamayya suka ƙauracewa. An rantsar da shugabannin Nijar a birnin Niamey a gaban jama'a ciki har da shugabannin wasu ƙasashen Afirka. Ya yi wa 'yan Nijar alƙawarin cewa zai ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da 'yan yaƙin sa kai waɗanda suka yaɗa ruɗami da kisa a ƙasashen arewacin Afirka. Ɗalibai a Jami'ar Garissa ta ƙasar Kenya suna bikin cika shekara guda da harin ta'addancin da aka kai makarantar da ya kashe kimanin mutane 143. Ɗalibai za su taru domin yin waƙe-waƙe da kunna kendir da kuma tattaunawa kan 'yan uwansu ɗalibai da aka kashe bayan 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar Al-Shabaab sun kutsa gidan kwanan ɗaliban, suka yi wa ɗalibai kisan gilla a samaman tsawon sa'o'i 16 da suka kai. Tun shekara ta 2011, lokacin da gwamnatin Kenya ta fara tura sojoji domin taimakon makwabciyarta Somalia a yaƙin da take da 'yan yaƙin sa kai, ƙungiyar Al-Shabaab take kai hare-hare a ƙasar ta Kenya. Har yanzu ana yi wa Kizza Besigye, ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar masu hamayyar ƙasar Uganda ta Forum for Democratic Change, dokar talala, duk da umarnin da shugaban 'yan sandan ƙasar ya bai wa 'yan sandan garin Kasangadi cewar su janye jami'an tsaro daga gidan Besigye. 'Yan sanda sun yi wa gidan Kizza Besigye ƙawanya, suka sa shingayen bulo a hanyar da ta doshi gidansa jim kaɗan bayan an yi zaben shugaban ƙasar da aka yi a ranar 19 ga watan Fabrairu. Hukumar zaben ƙasar ta ayyana cewa shugaba Yoweri Museveni shi ne ya lashe zaben. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mummunar faɗa ya ɓarke tsakanin Armenia da Azerbaijan masu gaba da juna a yankin Nagorno-Karabakh da ya ɓalle, inda kuma ake zaman ɗarɗar. Kafofin yaɗa labaru sun ambaci jami'an Azerbaijan suna faɗin cewa an kashe sojoji 12. Shi kuma shugaban Armenia Serge Sarkisian ya faɗa a gidan talabijin ta ƙasarsa cewa sojojin Armenia guda 18 sun mutu. Dukkan ɓangarorin sun ba da rahoton cewa akwai farar hula da suka jikkata. Haka kuma dukkan ɓangarorin suna jirgin zunansu da laifin fara faɗa da kuma keta ƙa'idar yarjejeniyar ya tsagaita buɗe wutar shekaru 20. A can ƙasar Somalia kuma, shaidun gani da ido sun ce mutane 7 ciki har da jami'an leken asiri ne aka kashe a harbe-harbe daban-daban guda uku a Mogadishu babban birnin kasar. Wannan tarzoma ta auku ne kwana ɗaya bayan da wani jami'in Amurka ya tabbatar cewa an kashe wani babban ɗan ƙungiyar Al-Shabab a sakamakon harin jirgin saman yaƙi. Jiya Juma'a aka tabbatar da kashen Hassan Ali Hore, ɗan ƙungiyar Al-Shabab, wanda a bara gwamnatin Somalia ta sanya sunansa cikin jerin mutane 12 da take neman ruwa a Jallu waɗanda suke da hannu a hare-haren ta'addanci da aka kai birnin Mogadishu. 'Yan sandan ƙasar Belgium sun kama mutane da dama bayan arangamar da aka yi tsakanin 'yan ra'ayin riƙau da waɗanda ba sa ƙaunar nuna bambanci matasa a birnin Brussels. Ƙungiyar 'yan ra'ayin riƙau ta shirya yin zanga-zanga a wata unguwa da galibin mazauna wurin musulmi ne. Sa'annan kuma wata ƙungiyar da ba ta ƙaunar nuna bambanci ita kuma ta buƙaci a yi zanga-zangar ramuwar gayya. To amma hukumomi sai suka haramtawa dukkan ƙungiyoyin yin zanga-zangar domin tsoron kada a maimaita abin da ya faru a hargitsin ranar Asabar da ta shige lokacin da 'yan sanda suka yi amfani da feshin ruwa domin tarwatsa kimanin masu zanga-zanga 450. A halin da ake ciki kuma an dan bude filin saukar jiragen saman birnin Brussels domin jiragen saman fasinja su fara zirga-zirga a yau Lahadi din nan, amma kada ran kada han cikin tsauraran matakan tsaro sosai kwanaki 12 bayan masu harin kunar bakin wake sun lalata filin saukar jiragen saman Brussels.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. An sha nana ta cewa makarantar farko ta yaro ita ce uwa, idan ta kasance malama ta kwarai to sai yaro ya tashi ya zama ɗalibi kuma mutum na kwarai. Idan kuma lamarin ya kasance haka sin haka to an san sauran labari. Malamar makaranta fiye da shekaru 40 kuma uwa, malama Saira Pius Isa Dauda ce ta sake bayyana muhimmancin uwa a fagen ilimin yara a tattaunawa da ta yi da wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona.
Tun yaro yana hannu takan masa magana, in yaro ya tashi idan tana masa magana mai kyau ne zaka ga murmushi a fuskan yaro, yana koyo daga gareta, kuma ita idan ta iya magana ɗanta zai tashi shi ma ya iya magana. Shi yasa yana da kyau uwa ta fara koyawa yaro tun yana karami, tun bai gane a turance sukan ce baby talk, amma uwa in tana masa magana yadda ake yi to zai tashi zai koya. Ilmantar da ɗa, uwa ya kamata ta sa ido. Ni na gwada wannan naga amfanin shi, domin teacher a makaranta, malamai a makaranta ba su da lokaci su bi yara kamar yau a cikin aji ɗaya zaka samu yara 50-100, ba za su samu hankalin shi malami ba. Amma ke uwa ɗan minti 10 in kina da shi zai wadatar.
Ganin kwanan nan aka yi ranar iyaye mata ta duniya, haɗe da wannan furuci da Sarah Pius Isa Dauda ta yi, na nemi jin koyaya wasu mata da suka yi karatu ke yi da 'ya'yansu game da wannan batu na koyar da su.
Sunana Amina Abubakar. To wata ran ina samu haka in na da aiki na gaji sai mutu sai gobe. In gobe yayi kuma zan samu lokacin dan koya musu abin da ya sawwaka.
To kina ganin dan karuwa a gare su in kina musu haka?
Sosai ma ku, wasu na fahimtan komi in na tambaye su za su gaya min.
Hajiya Maryam Salisu, ya in aka taso daga aiki ana samun lokaci a zauna da yaran nan kuwa musu darasi?
Eh, akwai lokaci amma sai in ka dan samu hutu kamin nan ka dan kira su ku abin da ya sawwaka.
Sunana Hajiya Absatu Aminu. Wata rana zan kira ta in aje ta a ƙasa in tambaye ta me aka nuna mata a makaranta. Wata rana kuma in akwai lesson teacher a ƙasa takan sami lesson teacher din ya nuna mata abin da ya kamata ta yi. In babu lesson teacher kuma nakan iya aje ta in mata nasiya, in mata magana abubuwa da yawa na ban tsoro, in ta kamanta mata shi kaman wasa, muna hira, muna tadi, da ina gaya mata magana mai kyau wanda za ta tashi ba za ta rena mutane ba, ina mata tarbiya.
Sunana Alice Ayuba. In ka gan yaronka ka fita da shi ko anguwa ka dinnan duk inda ka je da shi, yan tambaye shi wayan question, in ya bayar ba zai baka kunya ba, kar ka zauna wai kai ka gaji sai ka samu hutu kafin nan ka tashi ka koyar da yaro, ba zancen kiwiya ko wai tashi a bacci iyaye masu bacci.
Ajiya Bilkisu Lawal. Ina koya musu kaman mathematics don na iya ma sosai, ina koya musu.
Yana da sauki a sami amannar galibin iyaye mata ga wannan tambaya na ko suna koyar da ƴaƴansu in suka dawo makaranta. Dan bincike ya nuna akasarin iyaye mata na da gazawa wurin baiwa ƴaƴa wannan tallafi. Malama Sayar Isa Dauda ta sake shawartar iyaye mata.
Tun ba yau ba ƴaƴanmu ba su iya karatu ba. Kai ko ABCD nan uwa ta tabbata ta koyawa ɗanta. Idan ya tashi da shi to ba ta da damuwa, amma in ka bar su kara a zube akwai damuwa. Ina kira ga iyaye su samu dan lokaci kadan, na san yanayin yau da wuya, amma a dan samu lokaci kadan ko da minti 15 ki dan dubi takardun ƴaƴanki ki kuma koya musu karatu da rubutu, zai wadatar.
Shawarar wannan masaniyar harkar koyo da koyarwa shine koda minti 10 kacal jatuma ta yi wa dako diya, abu ne da ke iya taimaka masa gaya wurin neman ilimi. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
Har yanzu kan matsayin uwaye mata a ci gaban ilimi, sashen ilimin manya a jihar Kebbi yana ba da muhimmanci wajen ilmantar da iyaye mata waɗanda ba su samu zarafin karatu tun suna ƙanana ba. Domin hakan ya taimaka musu a duk fannin rayuwa, ciki har da renon yara su tashi a zaman mutane na gari. Wani babban jami'i a hukumar Malam Nuhu Abdullahi ne ya bayyana ka a hira da Maryam Ato Muhammad.
Kin san yanayin da muke, abu nufi mata a nan shiyoyin babarin ake su shiga makaranta ba, irin kamar na boko. So abinda ke yi nan matan aure ne wa'anda yake su kuma suna zuwa ne a lokacin da jami'anmu mata suka je suka same su. In suka same su yakan kasance dole inda su mazajensu suka yadda a je a basu wannan karatu din, nan ne za a je a basu wannan karatu din, ba wai a sake ne haka nan kamar makarantar boko da yake an san ga wuri dole ka tafi ka je kai, ba a wannan sai an neme ka. Kamar ga misali a nuna maka fa'idan wannan karatu din da amfanin shi, da sannan kuma canjin lokaci, irin kamar yanzu nan da yake komai ya canza, ana buƙatar kowa ya samu wayewa saboda ya tafi tare da zamani.
To ko gwamnati ta shiga cikin wannan al'amari na tallafa ma wa'annan mata?
A ƙwarin gaske mana gwamnati ta shiga, saboda gwamnati suna kokarinta, tana ba da kayan da ake aiki yanzu nan ko muke amfani da su, gwamnati ke bayarwa. So kamar ga misali ma ai nan ga kwanaki ko kuma kina gani akwai wasu teloli nan ga sunan kina gani, kwanakin ga najina service din su, za a je a mayar musu matan saboda ana ba su karatun, saboda su tsaya ana koya musu yan dunke-dunke haka nan, da danyin abun gan sabulu da fresher da sauransu. So da yan abubuwan sun dan tsaya, amma yanzu nan kuma an dan karfafa, an dan fadada, kuma ana ba da wannan training din aikin hannu haba. Saboda in ka sa wannan aikin hannu za ka ga matan sun fi zuwa fiye da a ce su zo su zauna kadai ana ba su karatu, haka nan za su ga kamar abun ba amfani. Amma koda dai don su yi aikin wannan hannu din ne, yana dan ba su karfin gwiwan zuwa su dauki wannan karatu din.
To su manyan fa ta yaya kuke tabbatar da cewa jami'an da kuka tura musamman a yankunan karkara suna yin aikin su da ya dace?
To gaskiya kamar ga misali abin da nake so in shaida miki shine wannan dama ce babba, don anan ko kuma a wannan karatun akan ce akan kira shi OOS, that is out of school ko kuma second chance, that is dama ta biyu. Kaga wannan dama dai ka riga ka rasa ta. Abun nufi na farko, lokacin da kamata kai kana karami, Allah bai bada iko kai ba saboda wannan dalili ko wancan dalilin da ya saba kai ba. To yanzu ko ka girma gwamnati, ta ga akwai wata dama da zaka iya yi ka sami wannan karatu din, saboda ka kyautata koda sana'a ce kake yi, kaga ka kyautata ta. In ma noma kake yi, ka kyautata noman ka. Ko ma dai menene, rashin lafiya ne irin kamar waye irin kamar ko magani aka rubuto maka asibiti ka je ka sha, ko baka sani da zaka amfani da wannan maganin ba, kaga wannan zai warar maka da kai ka sani. Ba ma haka ba, in ka tashi ka fita, da yake mu muna zuwa cin rani da sauransu da wurare daban-daban, at least in ka je ka ga wuri, maybe inda aka ce nan maza mata, kaga in kana da rashin wannan karatu din, baka da shi, kana iya zuwa ka je ka fada inda aka ce mata, ka ku ga dokan mu laihi ne. Kaga saboda wannan rashin sanin karatu ko rashin sanin iya rubutu, kaga ya kai ka ga shiga cikin wani hali mawuyaci. Saboda haka ina kira ga al'umma, tunda dai damar gana nan, su nema duk inda suke, su binciki jami'an da ke gudanar da wannan aiki din, su yi musu bayani, insha Allahu za su nuna musu ko kuma za su buɗa musu wannan aji din, su ci gaba da yi.
To idan an ka zo ta fannin gwamnati fa, wani irin kira kake so ka yi wa gwamnati ta ƙara leƙawa ga al'amuranku?
Ita kuma gaskiya gwamnati tana kokari a mata ƙara. Abun nufin nan wurin, abun da nake magana nan wurin shine ƙara wadda gwamnati za ta yi ta fannin kayan aiki. Don kome kake yi, in kayan aiki sun karanta maka, to kaga za a ga kamar aikin nan baya tafiya da kamata, kuma ba karfinka bane. In karfinka ne, kaga sai ka sa ka yi. Amma ita kuma gwamnati ta duba ta gani alfanun wannan karatu din, da akwai mutane da yawa wanda ba su iya karatu da rubutu. So in har gwamnati za duba ta ga yawancin mutane nan, saboda makarantun da ake da yanzu nan ba za su dauka mutane da ke jira su shiga makaranta, ba za ta dauka su duka ba, dole a bar wasu. So in ko an bar wasu a baya, kaga matsala ce. Girma za su ta yi, yawa za su yi ta yi, suna yawa, in babu kayan aikin daukan su, kaga shike kawo irin matsalolin ga na rashin sanin zamantakewa. Ake samu sace-sace, yara na shaye-shaye, sannan kuma da irin to kamar yadda muke magana a kai, rancin kayan aiki ta gwamnati take bayarwa. To amma kin san da cewa duk aiki da kake yi, in baka da isassun kayan aiki, ya raunana. Sannan duk yadda yake da kyau, in kamar an sami akasin abun da ya kamata a samu, to dole a sami ci baya ga wannan abun. Amma har yanzu ana ta kokari. Local governments dai suna nasu kokari, suna suke ba da allowances na su malaman da ke gudanar da wannan aiki din. Sannan federal government lokaci zuwa lokaci tana sayan kayayyaki da ake rarraba ma mutane nan, da su daliban da za su yi aiki, sannan da jami'an da ke nan, gwamnati na karfafa masu su fita su je su dubiye da abubuwan nan suke ajizuwan nan ake gudanar da wannan ayyuka din da karatu din da koyon sana'a. Exactly. Sannan kuma mata ma, a bangaren mata su ma akwai ire-ire nasu, sort of matan aure wanda ke sun rasa damar su, ko sun je aure, ko an cire su an je an sa su aure, ba su karasa makarantar su ba, su ma suna da dama. In suka nemi jami'an mu inda suke, suka bincike su, to za a nuna musu inda ake ba da wannan karatu din, sai su je su ci gaba. Daga nan in sun ci sa mazajin su sun kyale su, kaga sai su wuce har su tafi jami'a ma. Tun daga nan ma akwai ana ba da karatun da yake za ka yi ta yi har ka wuce ka tafi jami'a. Don mu za mu neman maka makarantar, mu za mu kai ka, mu za mu baka admission, sai ka tafi ka je ka ci gaba da makarantarka.
Maryam Ato Muhammad, murya Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya.
Hukumar horar da malamai ta ƙasa a Najeriya NTI reshinta da ke jihar Katsina ta jaddada muhimmancin aikinta wajen ci gaban ilimi, ganin ita ke horaswa da ƙara wayar da kai da kuma ƙarfafa malaman gwiwa akan aikinsu. Shugaban hukumar yankin Malam Bashir Nuhu Yashine ya bayyana haka a hira da wakilin sashin Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa inda ya ƙarin haske kan aikin wannan hukuma.
A horanmu da muke yi wanda dama kowa ya sani cewa NTI hukuma ce wadda ta ƙware wajen wayar da kan malamai da horar da su, to shine ma kusan mandate din da aka gina NTI bisa kan shi, horar da malamai, ƙwarar da su da kuma hazaƙar su da kuma ba su certificate wanda ya cancanta a ce malami ya samu domin ya zama cikakken malami mai ƙwazo, mai hazaƙa kuma mai ƙwarewa kan aikin. Akwai programs da yawa wanda muke yi. Muna program na Nigeria Certificate in Education wanda dush NCE, muna program na Postgraduate Diploma in Education, wato malamai wanda aka ɗauka wanda ba su da ilimi na koyo na koyarwa, to su inda har kana da degree na farko ko haya national diploma an dauke ka baka da ilimin koyarwa, to NTI za ta koya maka yadda zaka kware ka zama kyakkyawan malami mai hazaka kuma mai kwarewa kuma mai ilimin koyarwa. To shin muke cewa postgraduate diploma in education, muna da center a FCE Katsina, mun bullo da ilimi na degree wanda shi wanda ya kunshi degree ne na education, wato ilimi na koyarwa, malami ne shi kyakkyawan malami mai kwarewa mai hazaka wanda kuma ya san ilimin koyarwa, domin shi aiki na koyarwa ba kowa bane zai iya shiga aji ya koyar, koda kana da ilimin sai kana da ilimin koyarwa a aji, dan akwai dabaru na koyarwa wanda zaka gabata a aji yanda daliban ka za su fahimci me kake son ka ce musu kuma ka gabatar da abin da kake so kai cikin nasara a cikin ajin, yadda shi kanshi dalibin zai fahimta.
Ma'aikaci na karama hukuma ba bangaren koyarwa ba, yana so ya dawo da shi cikin layin shi na koyarwa, waɗanda ake cewa professionals, kamar waɗanda suke da NCE da dai makamantansu. To akwai tabbaci da zaka ba su irin waɗannan mutane in sun dawo wannan layin nasu na koyarwa, kuma za ku hada gwiwa da su domin ƙara bunƙasa harkokin su na koyarwa, ganin cewa sun dade lallabar su wannan koyarwa ba.
Wannan ai shi ne ma ainihin aikin NTI din, mu ya kasance cewa mun malamai sun zama professionals, suna da skills, dabarun koyarwa, kuma suna da ainihin qualification din, wato ita takardar koyarwa. To kaga wannan aikin NTI kenan ya shigo, wanda mu ya kamata kasance cewa mun shigo cikin wannan aikin kuma a su malama. Tun da yanzu haka wannan ilimin NCE din muna da shi a santoci cibiyoyi takwas a nan jihar Katsina, muna da cibiya a nan Katsina nan KCK, muna da ita a Daura, muna da ita a Musawa, a Malumfashi akwai, Mani, Puntuwa, Dutsen ma da Kankiya, cibiyoyi takwas wanda dukkan su NCE suke koyarwa. Kuma NCE din nan tunda aka maida shi ya kasance cewa shine ainihin minimum teaching qualification, tunda ya kasance cewa an samu an gwamnati ta maida shi haka, ya kasance cewa kuma NTI kara habaka wajen ganin cewa ta hiddo da sabbin dabarun koyarwa a makarantun.
Baran koma ɗayan bangaren ilimin da ake cewa pivotal, ko kuma nan kuna gudanar da shi?
Muna gudanar da pivotal teacher training program. Shi pivotal teacher training program kamar shimfiɗa ce ga wanda suka gama secondary school wanda ba su da ilimin koyarwa, ya kasance cewa an ma su shimfiɗa da za su shiga su je su a koya musu na shekara guda, su je su zauna jarabawa, su ci jarabawa, su a ba su admission, su shiga su karanta NCE a matakin ilimin koyarwa a makaranta. Yanzu haka mun yaye dalibai sama da 200,000 wanda dukkan su kalkashin gwamnatin jiha suke. Yanzu haka ba dadewa ba insha Allah jarba su za ta hito, kuma muna sa ran cewa muna roƙo ga gwamnati da ta taimaka waɗannan dalibai da za a hido jarba su bana din nan, ta zo a sai musu pin na NCE su shiga cikin karatun NCE din a waɗannan cibiyoyi namu da na lissawa guda takwas waɗanda suke cikin jihar Katsina.
To da ƙarshe ko akwai wani kira da kake da shi ga su sauran al'umma?
Kiran da zan yi ga al'umma shine wanda na saba yi a gidajen rediyo da kuma takardu da muke aikawa a ma'aikatu da suka shafi ma'aikatun ilimi. Ilimin nan yanzu shine kusan hanya mafi sauki da za ta fidda mu cikin abubuwa da dama da muke ciki yanzu. Da al'ummar da ba ta da ilimi, to kusan hakikanin gaskiya al'umma za ta zama koma baya, wanda Katsina an santa a matsayin gari ne na ilimi ba tun yau ba jiya ba, shekaru da yawa da suka wuce, tunda manyanmu da yawa na ƙasar nan Katsina nan sun yi karatu.
Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadabin haurewa, hanyar kunnewa. Mu nemi ilimi gwadabin tsorewa, mu nemi ilimi alfaharin kowa, ilimi don kowa, ilimi don kowa. Mu nemi ilimi fitilar haskawa,
wanda bai gani
kashin sani ya zarce faduwa a wane duhun dare gun su fantawa bi adam batu kul hakunnawa a ce
mu dubbe muryar amurka na kiran kuma tsarasa
kai ni fa na kasa samun wani haddaden shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani
la kina ina sashen Hausa na muryar Amurka fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara daya
yau da gobe shirin matasa
sosai kuwa yau da gobe shirin matasa daga Litinin zuwa Juma'a daga karfe 4 da rabi zuwa 5 agogon Najeriya da Niger
ci gaba da bayani
yau da gobe shirin matasa na kunshi da shirye-shirye kan zamantakewar ma'aurata tarbiyyar yaya ilimi siyasa kiwon lahiya nishadi al'adu da kuma fasaha ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter
lallai zan fara saurare kuwa
domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa zaki iya kama mu ta radio akan mitoci 22 da 25.16 kowace la'asar daga karfe 4 da rabi zuwa 5 ko kuma ta internet a voahausa.com da kuma ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM a Nyamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger
yau da gobe shirin matasa daga VOA
mazaro da aka Allah kamu shirin nagari na kowa a makon nan Sai kuma makon sama da yardan Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Kibahi Radio Dodone wanda ya daidaita sautin shirin. A nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku. Sai makon gobe.
Kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya.
Shugabannin kasashe fiye da 50 da suka hada a nan birnin Washington DC. Domin yin taro akan matakan tsaron makaman nuclear da ta'addanci sun cimma daidaituwa akan matakan da za su dauka tare domin rage barazanar da ke fuskantar duniya to amma shugaba Barack Obama na Amurka yace yanzu ne ya kamata a fara aiki ga dagana a dora akan nasarorin da aka samu wajen taron kolin jiya sabar aka rantsar da shugaban Muhammadu Yusuf na Jamhuriyar Niger akan wani wa'adin mulkin shekaru 5 bayan zaben fidda gwanin da aka yi ta cacar baki a kai da masu hamayya suka kaurace mawa yayi wa ƴan Niger alƙawarin cewa zai ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen yaki da ƴan yakin sa kai waɗanda suka yada rudani da kisa a ƙasashen arewacin Afrika dalibai a jami'ar Garissa a ƙasar Kenya suna bikin cika shekara guda da harin ta'addancin da aka kai makarantar da ya kashe kimanin mutane 143 dalibai za su taru domin yin wake-wake da kunna candle da kuma tattaunawa akan ƴan uwansu dalibai da aka kashe bayan ƴan yakin sa kan kungiyar Al-Shabaab sun kutsa gidan kwanan daliban suka yi wa dalibai kisan gilla a sumaman sa'o'i 16 da suka kai
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.